العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يا مغوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدم كتابا ati gaba da karatunmu na wannan littafi na Muftafar Khalil fil Fiqh al Maliki, wanda fadilatu Sheikh al Imam Khalil bin Isaaq al Jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasinmu na 202. Idan ba a manta ba, muna cikin bayani dangane da halacci da kuma ka'idodi da sharuɗa da tsare-tsare na yadda ake tsere-tsere a musulunci, domin hakan ya taimaka wajen gyara gaɓoɓin mutane domin fuskantar jihadi ko kuma domin fuskantar abokan gaba. Dalilin da yasa aka halatta ainihin al-musabaqa awil musara'a, wato abinda ake kira tsere-tsere na dawakai ko kuma na raƙuma ko kuma wajen koyon harbi ko cilla kifiyoyi, a yanzu za mu iya ce wajen guje-guje da tsalle-tsalle da harbi da bindiga ko kuma harbi da abin harbi ko da roban harbi ne. Idan an yi da kyakkyawan manufa domin a samu lafiyar jiki yadda za a fuskanci abokan gaba, kuma ba tare da an saba wa Allah da manzon Allah ba, ya halatta a yi haka har ma a sanya kyauta ga waɗanda suka yi nasara. To mallam ya yi mana bayanin cewa wajaza fima adahu majanan, ya halatta cikin abin da yake ba tsere-tseren da ya ambata a can baya ba, wato a yi, amma sai ya ce majanan shi ne ba tare da an sanya wani abu ba. To haka mallam ya fassara, amma malamai da yawa sun ce ya halatta a sanya wani abu bisa ka'idodin da muka ambata a can baya a matsayin kyauta da duk wanda ya ci nasara ko duk wanda ya yi na ɗaya ko daga na ɗaya zuwa na uku ko zuwa na biyar, gwargwadon yadda aka tsara. Wal iftikharu inda rami, kuma ya halatta wato mutum ya yi alfahari a lokacin da ake gasan tsere-tsere musamman na harbi, ya zo ya yi alfahari cewa shi ai wane ne ɗan wane, ya halatta a yi haka a daidai wannan lokaci. Amma idan ba a lokacin ba ne, mutum ya yi alfahari haramun ne. Yanzu kana ce kai wane ne ɗan wane, kamar da mutanen jahiliya idan suka je aikin haji suna kammala aikin haji, to sai ka ji mutum yana ce shi ne wane ɗan wane, ya zo ya yi aikin haji ko ya yi umra, yana shelanta wa duniya. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan kun gama aikin haji, fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. saboda haka sai Allah ya soke al'ada ta jahiliya ta ambaton iyaye da kakanni da menene, sai aka soke wannan, amma aka ce a wajen yaki ya halatta. Ina fata an gane shi yasa anan ya jeranta, yace wal iftikaru inda rami, da yin alfahari yayin da za a yi harbi da kifiya, wal raja, ya halatta a yi waƙoƙin raja kamar yadda aka samu magabata suna yi, wat tasmiya, da kuma ambaton sunan iyaye da kakanni. Amma kaga wajen aikin haji da sauran ayyukan alheri an hana. To nan wajen al iftikar shine mun kawo misali daga abin da Salma bin al-Akwa ya ambata a lokacin da ya tinkari makiya, musamman ma lokacin da aka zo aka yi sata a birnin Madina, ya bi baya yana son zai je kwato wannan, ya gwada jarumta ka kwarai da gaske.
idan zai harba ma yana ce khudh ha, yana ce karbi wannan, ni ne ibnul aqwa, wannan kaman alfahari ne. To a daidai wannan lokaci wajen kare addinin Allah ya halanta, ko abinda Ali bin Abi Talib ya faɗa, ana allazi sammatni ummi haidara kalaisi gabatin karihil manzara wa fihi mubsa'i kayla sandara. Wannan magana Ali bin Abi Talib ne a lokacin shi ma da aka zo jihadi ya ambaci wannan. To sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma a Rajab, lokacin da aka zo yakin kafirai, lokacin da aka je Hunain, an je Hunain mutane sun sha wahala da waɗansu wurare. Mazala da kansa yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib. To an ka duba anan nabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib, yayi kama da waka ta Larabci, amma kuma bata cika ka'idodi ba. Irin wannan waka ita ake kiranta Ar-Rajal, annabi yayi ana nabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib, ni annabi ne ba ƙarya ba, yace ni dan abdul muttalib ne. Bai ambaci sunan babansa ba, sai ambaci sunan kakansa. Yasa ya halatta mutum idan ya zo ko da makaranta ne ko a wani waje aka ce waye sunan ka, ce wani, waye sunan babanka, ka ambaci sunan kakanka, ya halatta. Saboda ba domin kakankan ba da babankan bai zo ba balle ya haife ka, haka ne ko? To shi yasa ya halatta tsallake sunan uba. Don haka idan mutum ya tashi a wajen kakansa, ana kiransa da sunan kakansa, yayi babansa da sunan babansa, shi kuma da sunan kakansa yayi. Har ma wani yazo ya ce ko kaninka ne, wannan alhali ɗansa ne, saboda ya tashi a wajen kakansa. Lokacin da zai bada sunansa sai ya haɗa da sunansa, yayi shi ne ana nabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib. To ya halatta a wajen jihadi a yi wannan, domin saboda a samu kuzari. To sai dai mala ya kara da wani abu, ya ce wasiyahu, ya halatta yin ihu idan ya dace, saboda ba za a takura mutane ba. In abu ya kama a yi ihu, ana iya yin ihu a wajen jihadi na musulunci, shi ne asiya. To wane ne waye taba waye zo wannan farauta ya gwada mana, ina malamu zo wannan farauta ko wani makiyayi ya zo ya gwada mana yadda ake ihu? To wai ba za a ce tsohon ma'aikaci ko ritayiri ba, wanda ya ritaya, wanda ya ritaya kan sai dai aiki da bairo, ayi kwana da wannan, ayi kwana da wannan, sai a takadda. To ba wani tsohon nan farautar da zai gwada mana, ba wani tsohon makiyayin da zai gwada mana yadda ake ihu, ihun da baba yana magana. Babu ba abinda zai fada, babu bai yi farauta ba. To ya halatta ihun da bai saba ba ka'ida ba. Hakika musulunci ya hana ihu a lokacin mutuwa. Wayo Allah, na shiga uku na lalace, amma walele Allah wannan na yara ne, don yaron aka make shiga ya faɗi walele Allah ne, saboda ko na nesa zai je kawo gudumawa, ya kawo ɗauki da wuri, amma zai yi wahala ka ji babba ya ce walele Allah. Sai dai kawai mutum ya yi babban ihu a lokacin mutuwa haramun ne, ko lokacin da wata musiba ta faru. Idan musiba ta faru, abinda yake faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai dai kuma anan da malam ya ce ya halatta yi ihu, a gaba sai ya ce wal ahabbu, abinda ya fi shi ne zikirullahi ta'ala la hadithun rami, ya ce ambaton Allah shi ya fi dacewa, banda zancen wanda suke harbi ko wanda suke wasa, suke koyon harbi ko suke gasa, ko banda hayaniyan mutane a takaice. Saboda haka ambaci Allah, za a iya bace Allahu Akbar ko Subhanallah ko Alhamdulillah,
mutum ya zama na ɗaya kenan ko kuma ya tsallake tarkon da aka sanya masa to ambaci Allah ya ci saboda za a samu lada wancan ko an kai ihu baka da lada kai dai an halatta maka yin haka ne don ka samu walwala a cimma abinda ake so a cimma ko ka ce ai sai ni balinge duk wanda ya taba mu ba zai kwana lafiya ba munin gawa ba kan wallafa bane in a wajen jihadin musulunci ne ya halarta ku yi haka amma an a fagen siyasa ne ko menene kirme ne bai halarta ba misali kenan an muka misali kenan yana fata an gani shine abinda muka ambace shi a baya idan mutum ya zo ya ce shi baninge ne shi wane ne sai mu jarumawa jarawa mu jarumawa jarawa in wajen jihadin musulunci ne ya halarta amma wajen fagen siyasa ko rayuwar yau da kullum bai halarta ba ina fata an gani dama mafiya yawan da suke gadaran su jarumawa ne ya halarta ka ambata baka da lada saboda haka ka ambaci sunan Allah shine wanda yake kana da lada ya sa ba laita wala habbu zikrullahi ta'ala abinda yafi dacewa a ambaci Allah wato a wajen tsere tsere ko wajen musabaka la hadithu rami ba wai tadin masu harbi ba ko kuma tadin maharba ba ko kuma tadin mutane ba walazimal aqdu kal ijara kulla musabaka ta lazimta inda aka kulla kaman yadda aikin kwadago take tabbata ko za a can bayan murga mun yi bayani idan muka zo muka hadu mu biyar ko mu shida muka ce za mu yi tsere tsere a tsakanin mu kowa ya yadda ya sa hannu ko ya amsa to shi kenan baka isa kuma sai an zo abu ka ce ka noke ban ka ce ka noke ka fadi ina fata an gani musamman a ce shugaban musulunci ya sanya kyautar da za a bayar ya ce duk wanda ya yi na ɗaya a musabaka ko quiz abu kaza to za a baki mashin ko za a baki mota to kowa ya zo ya ci kafan kowa ya zo ya ci kafan ya zo ya ci kafan ya ba da sunansa sai da aka zo za a yi da ka duba sai ka ga ga wani ba oga ne in ba ka kara da ke babu kai labari sai ka ce kai ka fasa to tunda ka fasa ka fadi ina fata an gani kamar yadda aka yi yarjejeniya ne na ainihin aikin kwalago mutum ka dauko shi zai maka aiki da aiki daga waje kaza zuwa waje kaza kuka yi za ka biya shi abu kaza misali sai ya zo ya fara da ya zo ya fara wannan aiki sai ka ce ka fasa musulunci ba zai yi ba ka bar shi ya karasa ka biya shi hakkinsa in ka ce ka fasa ya ce ya yarda to dan wahalan da ya sai ka biya shi amma ka cuce shi ina fata an gani shi ya sa mutanen da suka san ya kamata idan har aiki ne aka yi mai yiwuwa ma har an baka wani advance to in ka zo aikin ya faso zai iya ce maka wannan aiki fa ya faso ko ba yanzu ya kamata a yi shi ba amma abin da na baka na bar maka sai ya kara masa ma da wani abu saboda wanda yake hannu baka hannu kwarya idan aka yi yarjejeniya irin wannan na kwadago ba mamaki har ya ci baki yana ganin zai gama aikin nan a yau ko a gobe ne ya je ya settling din wannan baki kai kuma ka zo ka ce ka fasa to saboda haka ana nufin wato aqdul musabaqati ka aqdi madha al ijara kaman kulli ne na kwadago kulli na tsere tsere wannan kenan sai kitabun nika za mu shiga babin da zai magana ko littafin da zai magana akan aure duk abin da ya shafi aure matsaloli na aure malam zai ambata mana amma wani abin mamaki kafin ya ambaci matsalolin aure sai ya fara ambaton waɗansu abubuwa da suka keɓanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine babu kafa'itin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babin da zai bayani dangane da abubuwan da suka keɓanta ga manzon Allah wannan littafi na fiqhu ne amma sai ya ware wannan babi saboda muhimmancinsa in kun duba za ku ga babin ya fi dacewa da babin tarihin rayuwar manzon Allah ko kuma mujizozi na manzon Allah amma sai ya kawo shi a nan wannan yana daga cikin advantage na ainihin wannan littafi na muktasar abinda baka tsammani ya kawo su waje guda, ya tara su waje guda. Yace babun wani babi na musamman kusan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an keɓance manzon Allah shi kadai shine khalisatan laka min dunil mu'minin. Wannan abu ya kai annabi ne kawai. Akwai abubuwan da suka zama dole ga annabi, akwai abubuwan da aka halatta ga annabi, akwai abubuwan da aka haramta ga manzon Allah. Wannan ya shafe ki ne amma bai shafi sauran mu'minai ba. To zai ambace su ɗaya bayan ɗaya saboda suna da yawa. Sai dai waɗannan abubuwa da zai ambata idan aka bi diddigin dalilan waɗansu daga ciki, akwai dalilan waɗansu wato suna da rauni. Dalilan suna da rauni, sai dai akwai waɗanda kuma dalilan suna da ƙarfi ƙwarai da gaske. Misali a nan ya ce an keɓance annabi bi wujubi duha, da wajibcin sallan walaha. Dole ne manzon Allah ya yi sallan walaha. Wace ce sallan walaha? Ita ce sallan nafilan da ake yin ta idan hantsi ya yi daga nan har ya zuwa rana ta je tsakiyar sama. Kafin ta je tsakiyar sama ya halatta kai sallan walaha, tana zuwa tsakiyar sama ba sallan walaha. Sai dai a yi sallan nafila kafin sallan azhar. Kuma idan masu bautar rana suna bautar rana daidai lokacin da rana ta je tsakiye, to ba za ka yi sallah ba, domin kada su ɗauka cewa kana taya su ibadansu. Ina fata an gani. Kamar yadda aka hana yin sallah lokacin da rana take fitowa da kuma lokacin da take faduwa. Kuma sallan walaha ba dole ba ne, sai dai mu a wajenmu mun ɗauka sallan walaha sallan tsofi ne, to ba na tsofi ba ne. Har da kwarijai da samari, yara ƙanana ma ana iya koya musu sallan walaha. Mafi karanci raka'a biyu fatiha da sura a bayyane ko a boye. Sai dai mafiya yawa sallolin nafila na rana akan boye karatunsu ne, na dare kuma akan bayyana karatunsu. Za ka iya sallan walaha raka'a biyu, raka'a hudu, raka'a shida, raka'a takwas. Saboda hadisin Ummu Hani Allah shi kare yadda da ita, ranar da aka yi fatu Makka, ta zo ta ga annabi ya yi wanka, ya zo ya yi sallan walaha, wato ya yi sallah raka'a takwas. Ta ce kuma da hantsi ne, ya sa malamai suka ce sallan walaha. Wasu malamai sun tafi akan cewa mafiya yawa raka'o'i na sallan walaha raka'a goma sha biyu ne, saboda hadisin da annabi yake cewa duk wanda ya raka'a goma sha biyu wato da rana, to banallahu lahu baitan fil janna, Allah zai gina masa gida a cikin gidan aljanna. Wa banallahu lahu qasran fil janna, Allah zai gina masa bene a cikin gidan aljanna. To idan mutum ya yi nazari kwarai da gaske, ya yi bincike, zai duba ya ga babu wani nassi karara wanda ya nuna sallan walaha dole ne akan annabi, amma mu kuma akan mu ba dole ba ne. Ina fata an gane. Amma a nan malai ya ce sallan walaha dole ne akan annabi. Dalili shine akwai hadisin da annabi yake cewa umirtu bidduha wa lam tu'maru biha, amman umurni da sallan walaha ko kuma ba yi muku umurni da sallan walaha ba. A wata ruwaya kuma kutiba alayya raka'atat duha, an wajabta gare ni raka'o'i guda biyu kacal na sallan walaha. To sai dai malaman hadisai da suka yi bincike a kan waɗannan hadisai, sai suka samu hadisai ne masu rauni. To kaga yin hadisai ne masu rauni, to wajibcin sallan walaha akan annabi bai tabbata ba. Ina fata an gane. Sai dai kar ku manta, mafiya yawan malaman fiqihu so idan aka ce annabi ya ce ko ya aikata abu kaza, to matukan bai yi karo da wata ka'ida daga cikin ka'idodi na masabobinsu daban-daban ba, to sukan dauki wannan hadisi. Idan ya yi karo ne, waɗansu sai su ce wannan hadisi da ifi ne, duk da kasancewa haka ba daidai ba ne. Yin hadisi da ifi ne, da ifi ne. Idan sahihi ne ko koda ya saba wa masabanka, to dole ka yi aiki da shi, ka dauke shi sahihi ne. Ina fata an gane. To hadisan da aka yi amfani da su aka gina wannan hukunci na wajibcin sallan walaha ba kuma shi kadai ba ne, to hadisin bai tabbata ba. Bayan sallan walaha, wal adha da kuma lahiya.
kudubi kalmomin guda biyu bi wujubi duha wal abha ay muktasar kenan maimakon yace bi wujubi salati duha wa dhabhi al adha tunda littafin ba na yara bane ke yasa bai kawo haka ba yana ganin yara ne za a yi musu dalla dalla ace bi wujubi salati duha wajibin sallan walaha wa dhabhi al adha da yankan lahiya saboda duha da adha kusan duk ma'anar su ɗaya ne duk ana nufin walaha ne yaushe ake yankan lahiya da walaha me yasa ake kiran lahiya lahiya saboda ana yankawa da walaha ina ba ta gane me yasa ake kiran sallan wannan ake kiran wannan sallah da suna walaha saboda ana yi da walaha da hanzi kenan to abinda ake nufi a nan bi wujubi duha da wajibin sallan walaha wala adha da yankan lahiya wa tahajjud da sallar tahajjudi cikin dare a lokacin da mafi yawan mutane suke bacci wal witri da sallan witri raka'a guda ɗaya din nan da ake cika sallan dare da ita bi hadari amma kuma lokacin da yake zaman gida ba yana halin tafiya ba saboda haka abinda mai muktasar yake so ya nuna mana sallan walaha idan annabi yana zaman gida dole ne idan yana tafiya ba dole bane yankan lahiya idan annabi yana gida a lokacin lahiya dole ne yayi lahiya amma in ya tafi aikin haji ba dole bane sallan dare idan annabi yana gida dole ne ya taki da daddare ya salla amma idan yana halin tafiya ba dole bane sallan wutri saboda ga masabar malikiya a duk sallolin nafilfili gaba ɗaya bayan sallolin farillai babu sallar da take da muhimmanci kamar sallan wutri saboda inna allaha witrun yuhibbul witra Allah wutri ne yana son wutrin nan kuma annabi ya ce fa autiru ya ahlal qur'ani ku yi wutri ya ku ma'abuta qur'ani wanda aka ba su alqur'ani kuma ya gwada sallan dare a ƙarshe ya kasance wutri shine raka'an ka ta ƙarshe ina fata an fahimta to shi yasa da dama daga cikin malaman fiqh suka bada muhimmanci ga sallan wutri to anan mai muktasar yana ce mana dole ne annabi ya sallan wutri in yana zaman gida kun ganye ta hajji sai ya karasa da wutri amma in yana halin tafiya ba dole bane wannan yasa aka samu ruwayoyi daban-daban ruwayoyin na Aisha annabi yana sallah raka'a 11 wato fi ramadan wala fi ghairihi annabi baya wuce salloli raka'o'i 11 ka san na ɗayan ko wutri ne goman nan ko tahajjud ne hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ki kare dariki wanda ya gwada raka'a 13 ina fata an gane to an ka dauki 13 ko 15 na ƙarshen nan dai guda ɗayan nan dai wutri ne in ka dauki 9 ma na ƙarshen wutri ne in ka dauki 7 na ƙarshen wutri ne in ka dauki 5 na ƙarshen wutri ne in ka dauki 3 daman mu abin da muke faɗa ka fa'ida wutri ko ba ka bane to wannan abubuwa da malai ya ambata mana sallan walaha yankan lahiya sallan dare da sallan wutri wajibi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to abinda ya zama nafsi karara a matsayin wajibi shine sallan dare sallan tahajjud saboda nafsin alqur'ani wa min al-layl fa tahajjad bihi nafilatan laka idan dare yayi fa tahajjad bihi ka tashi kai tahajjudi da shi da me alqur'ani yasa sallan tahajjudi mafiya yawa ba fatiha da kul huwa bane kwarai da gaske ba fatiha da kul ya bane fa tahajjad bihi daga nan aka samu at-tahajjud min tahajjada yatahajjadu tahajjuda anan aka samu tahajjud kuma ba immediately bayan sallan isha yake yi ba duk malamai da yawa sun ce immediately bayan sallan isha ba tahajjud bane sai dai nafila amma dai in kana son maganar tahajjudi to bari sai sha biyu sai dare ya tsala ya sunkuya zai gangara to shine in ka tafi kai tahajjud kuma abinda ake nufi da tahajjud shine kokari kana cikin bacci ka danne zuciyarka ka taki kai sallah ka daure maimakon kul huwa da kulya ko da falaki da nasi ka jazare kamar yadda ake ji a sallan asuba tunda mafiya yawa sallan asuba za ga an miƙe ana karatu to haka ake so a cikin tahajjud alal aqal kafan ka ya dan yi tsami lokacin da ka zo ruku'u da sujada da dagowa zaka ji kaman exercise kake yi to wannan shine ake kira da tahajjud to wannan kan abinda nasi ya nuna shine wajibi ne ga manzon Allah nafila talaka Allah ta'ala yake ziyadatan alayka kari ne akai maka saboda asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda idan kai haka tabbas ubangijinka zai tayar da kai a matsayin da kowa sai ya gode maka shine annabi yake mu roka masa اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. نعك يا زياوة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هو. نعك يا زياوة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حين باك أرثاه. سبب النسك الذي وعدته نعك يا زياوة. To kaga aya karara wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka karara ya gwada cewa sallan tahajjudi cikin dare kowane dare annabi ya take ya sallan tahajjudi dole ne a kansa shi yasa hatta yana halin tafiya yakan yi sallan nafila akan abin hawansa ina fata an gani amma da sallan walaha da yankan lahiya da sallan mutiri kamar yadda aka faɗa hadisan da suka tabbatar da haka hadisai ne masu rauni dare ko ba komai ya kamata mu fahimci muhimmancin waɗannan salloli sallan walaha da yankan lahiya da kuma me da sallan mutiri balle kuma sallan dare duk idan kana sallan dare ba za ka taɓa tabewa ba duk wanda yake sallan dare Allah ya karfitar da shi a cikin damuwa kar kana damuwa kai tashi kai sallan dare lokacin da ka samu walwala an baka kansila ko an baka rikon wani abun nan shikenan an samu maya-maya kai ta shirga baccinka ba ruwanka da sallan dare to ka karya alkadarinka wannan kenan wasiwaki ga yin asuwaki yin asuwaki ma wajibi ne ga annabi yasa kusan koyaushe za ga annabi yana asuwaki kuma ya ce laula ana shukka ala ummati ba domin kada in tsananta ga al'ummata ba ya ce da na musu umurni da yin asuwaki yayin da za su yi alola ko sallah shi yasa za ga waɗansu ke rike asuwaki ko da suna da alola idan za a yi sallah sai su ɗauki asuwaki su goga saboda wannan nafsi amma shi annabi an ɗora masa koyaushe yin asuwaki yake yi kuma nasi ya tabbata duk lokacin da annabi ya tashi cikin dare sai ya kan yi asuwaki Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma kusan yana kwana a wajen ummansa Maimuna a gidan annabi ya ce wani lokaci idan annabi ya tashi cikin dare yana jin yadda yake asuwaki domin kana nesa za ka ji yana goge haƙoransa kun ga musulunci ya tabbatar da tsafta kenan amma kana ustaz a ce baka wanke haƙorinka baka abin nan wannan wani irin ustazanci ne kazami kawai ai dole ne ka kula gashi annabi an daura masa kaga in ka duba sai ga hikiman haka manzo Allah koyaushe ya kasance cikin tsafta tunda yana yawan magana yana faɗin hadisi yana karantar da al'umma to a ce bakinsa yana wari Allah ya sauke ai kaga mutane watsewa za su yi to shi yasa yake amfani da asuwaki yanzu kuma an samu ci gaba ga makilin da brush din nan da mai karfi da mai sauki yana da kyau a yi amfani da shi ana amfani da shi kuma ana amfani da asuwaki musamman ma wanda yake da magani a cikinsa abinda nake nufi da magani a cikinsa akwai itatuwan da in kana asuwaki da su ruwan ma don ka haɗiye magani ne
don zai kashe maka wasu kwayoyin cututtuka. Kowannan nifin nan da ake ba maganin ciwon ciki bane, idan an jiga yana da tsaci ba za ka sha ba, to ai wajen asuwa ki in kana goge bakinka za ka sha ko, to zai rage maka ciwon ciki da tsutsan ciki zai rage maka. Shi yasa duk lokacin da annabi zai yi alwala to yakan yi asuwa ki. To wannan abubuwan da aka lura da su shine aka ce da kuma tattaunawanka da mala'ika, aka ce to yin asuwa ki wajibi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa takhayyiri nisa'ihi fi, da kuma zaben matansa, wa takhayyiri nisa'ihi fi, da kuma zaben matansa cikin sa. Wannan an bashi dama. Wato kun san wannan karatu namu ba zai sauri ba, inda za a yi karin bayani. Yanzu mun shiga cikin gidan annabi, zaɓa wato matansa su zaɓe shi dole ne, domin duk wanda ba ta zaɓe shi ba matsala ne. Wa talaqi margubatihi, sannan idan annabi yana son wata ko matar wani ne dole ya sake ta, amma haka bai taɓa faruwa ba. Ina fata an gane. To abu na farko wajen zaɓin nan da aka bada annabi shine faɗin Allah ta'ala, ya ayyuha an-nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allaha wa rasula da kuma gidan lahira, to sai ku zauna tare da ni. Yasa ya faɗa wa matansa, yace ya ba su zaɓi, duk wanda take son zama da shi ta zauna da shi, duk wanda ba ta so zai sallame ta. Yace ke Aisha, ke ce yarinya a cikinsu, ki je ki nemi shawarar iyayenki. Yasa aka ce kaga ba zauna ta gyale ta ta yanki shawari. Duk matan da ta je wani gida aka koro ta, ba fa irin zaurawan yanzu sakin wawa ba, sakin wawa ka ai ta ma wawuya ce, bata gane komai ba. Ya kamata ubanta ya mata saiti kwarai da gaske. Amma ta je ta shekara daya, biyu, uku, hudu, biyar, mai yiwuwa da ɗa ɗaya ko ƴaƴa biyu, sai aka sako ta. To idan ta zo ta zauna muku a gidanku, ku matsa mata ta fitar da miji, ba sai kun sa mata baki ba. Saboda me? Saboda ta ɗauki darasi. Ina fata an gane. Amma kun ga irin wanda ake sake su wata ɗaya, wata biyu nan da wanda ba, waɗannan wawaye ne. Kuma wallahi yana daga cikin abin da yake lalata, lalata mata a yanzu, waɗannan diramomin nan da ake yi da kwana 70 da kwana 90 da wane ne da kwana 80 da sauran makamantansu, wanda wani lokaci za ka ɗauki waya ka gani, kai ba ka kallon irin waɗanda ba ka san ma me ake yi ba, amma har waya za a biyo ka da yake tsaban iskanci a duniya, saboda tsaban lalacewan abubuwa kwarai da gaske. Don har wayan ka Facebook za a biyo ka, ana maka talle ƙarfi da yaji. Yanzu waɗansu in ka tambaye su kwana 70 kwana 80 ɗin nan kwana 90 duk za su jera maka, amma fa ba za su iya kawo maka asma'ullahil husna guda 30 ba. Sun cika kwakwalwansu da tsiya, ga sunayen Allahn da ya kamata su haddace, wanda sun shiga damuwa Allah zai fitar da su. To wannan kenan. To shine da ya faɗa mata haka, sai ta ce ta ce ita ba za ta nemi shawarin kowa ba, ta ce ni na zaɓi zama da kai. To sai dai a ƙarƙashin wannan, kowane musulmi mai aure an ba ki dama, da matansa ko da matarsa, yana iya ba ta zaɓi. Kuma in ka ba da wa matarka zaɓi ta ce ta sake, shikenan saki ya yi. Kwarai da gaske, daman matsaloli ne suka faru yau da gobe, yau da gobe, suka ce a'a, sai ku zauna. Idan kin ga ki rabu da nishi ya fi, na ba ki dama wallahi. In kuma zama da ni shi ne ya fito, a yi haƙuri. Sai ta ce na rabu, na sake saki uku. Wasu malamai suka ce ayayi wace ka bata, ai tun da farko za ka bata zai ka ce na baki ɗaya rak, sai ta yi kuma sai ka ce to na mayar da ke ka gani, amma ka bata uku ta sake uku shikenan. Fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, in kuma kuna son Allah da manzon sa da ranar lahira to ku yi hakuri saboda zaman hakuri yake
wa talaqi marghubatihi idan kana aure da matarka annabi yace yana son ta to dole ne ka sake ta
inji mai muktasar amma in ka duba duk sharhin da aka yi gaba ɗaya babu inda haka ya faru
ko na yaron gidan annabi zai yi abinda ya faru shine Allah ne ya bada labari cikin Qur'ani
Allah ya bada labari cikin Qur'ani kuma lokacin da aka ce annabi zai aure ta da Zaidun yazo yana neman shawari ta ki zama annabi shi ya hada auren kuma yaron gidansa ne amma ba ɗansa bane yaron gidansa ne ya hada su aure da ƴar uwarsa ita kuma sai ta raina mijin shi yasa mazhabar malikiya suke fifita alkafa'a abinda ake nufi da alkafa'a shine daidaituwa yanzu kana nan ratin albasa sai ka je JRA neman aure kana ratin albasa inda ya kamata ku rinka noman rani ka koyi noman rani ka nemi arziki kwarai da gaske ka bari sai ka yi arziki tukuna sannan ka je JRA neman aure bayan kana ratin albasa sai ka shiga lungun doya ka nemi auren ka yafi saboda ma in za ka ɗauko ta ai za ta ɗan shiga sarari ne ko ba haka ba ne Allah mutanen noye ku yi haƙuri ba
amma JRA
ka je gidan manyan mutane ana raina ka kai kana ta wahala kana kashe kuɗinka ga ubanka yana fama da cefane na ƙannenka ka je ka taimake shi ka je kana kashe kuɗi a JRA wanda ba gani za su yi ba yasa tun farko aka ce a samu alkafa daidai wani kowa ya nemi tsaransa to tunda ba ta so sai ta gwada masa hali yanzu ya samu annabi ce kai ya ce annabi wannan aure ni kam ina son haƙura annabi ya ce amfik alaika zaujaka wattaqillah ya ce ka riƙe matanka ka ji tsoron Allah me yasa annabi ya faɗa masa ya faɗa haka ne saboda abinda Allah ya sanar da shi ya san zai faru amma yana kokarin ya kauce saboda baya son maganganu yanzu misali ko ni ne a ce ina da yaron gida na taimaka na hada aka hada musu aure da abin nan sai daga baya abu ya zo ya ki cinyewa shikenan sai ya sake ta misali sai ni ubangidansa sai na auri matan kuna ganin za a zauna lafiya ai wani ma wanda bai san me ya faru ba zai ce kai amma wannan ubangidan wallahi azzalimi ne wani ma zai azzalim haka kawai zai yanke maka hukunci to saboda kauce ma wannan kada munafikai su samu kofan da za su yi magana ga mazhabar malikiya shi yasa aka dauki saddu zari'a wato akan toshe kar a yi wani abu saboda kada wani abu ya faru ya ce amsik alaika zaujaka wattaqillah وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ابدا الله يجي كنا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج اديائهم اذا قضوا منهن وطرا ابدا الله يفضلكي saboda haka wannan karin bayani ne bai taba faruwa ba amma idan annabi ya ce yana son wata mata to dole ka sake ta ta yi idda manzon Allah ya aura wannan bincike na ilimi ne amma bai taba faruwa ba annabi bai taba sa wani sahabinsa ya sake matarsa domin shi ya aura ba amma dai yana daga cikin kususiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga babanka bai sai ya sanya ka sake matarka domin shi ya aura ba saboda in ka auri mace babanka ya aure ta kuma haramun ne ko baka bane kamar yadda babanka in ya auri mace idan ya sake ta ka aure ta haramun ne amma ubangidanka fa ubangidanka sai ya tilasa ka sake matanka domin shi ya aura wannan ba kususiyarsa bane ba kususiyya bane amma idan aka sa ka kai yaron gida ka saki matar sannan sai ubangidanka ya auri matar auren yayi ko bai yi ba aure yayi sai dai kawai zagin da shi ubangidan zai sha
da irin maganganun da zai sha, amma aure ya yi. Wa ijabatul musalli, da kuma amsa kiran annabi idan mutum yana sallah. Ko sallah kake, annabi ya kira ka ka amsa, amma iyayenka suka kira ka kana sallah, musamman sallan farilla ba za ka amsa ba, amma sallan nafila za ka amsa, ka yanke sallah. Amma idan annabi ya kira ka, ko sallan farilla ne ko na nafila, yankewa za ka yi. Shi akwai dalili, wannan ya tabbata. Shine darasinmu na gobe insha Allahu ta'ala, abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.